Isnudu.
Sir.
No, Isnudu.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنقوام سو كلم وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ودا ساكي سادوا أولا يمتشي نرانا الأربع يو بقي قوة شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا دلالي هدود أربعين دايا da kuma yake daidai da 1 ga watan Afrilu a biladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wal Nafar mashhur malamin nan al-Imam al-Allama Sheikh al-Islam Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Tayyib al-Jawziyya rahimahullah ta'ala wannan shi ne darasin mu na 150 a cikin wannan littafi wanda babu gushe cikin fasili na 48 wanda yake magana akan kaffaratul majlis wato dhikru kaffaratul majlis abinda mutum zai fada dan ya zama kaffara na majalisar da ya zauna a ciki da abinda ya gudana a cikin ta kafin ya tashi. Wancan karatu mun karanta hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man jalasa majlisan fakathura fihi lagadhu faqala qabla an yaquma min majlisihi zalik subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk illa kaffara allahu lahu ma kana fi majlisihi zalik. Qala at-Tirmidhi hadithun hasanun sahih. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wanda ya zauna wani majalisi fakathura fihi lagatu wato hayaniya ko shirme yayyawa a cikin wannan majalisi faqala qabla an yaquma min majlisihi zalik kafin ya tashi daga wannan majalisin nashi sai yace subhanaka allahumma wa bihamdik sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika tare da yabanka da gode maka ashhadu an la ilaha illa ant na shaida babu abun bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilai ina kuma tuba zuwa gare ka illa kaffara allahu lahu ma kana fi majlisihi zalik fati allah ya kankare masa abinda ya kasance a wannan majalisin nashi. A wannan kamar da muka faɗa shine mafi ingancin hadisin da yazo a game da kaffaratul majlis, hadisi ne wanda Tirmidhi ya fitar da shi kuma ya inganta shi haka nan Imam An-Nasa'i ya fitar da shi a cikin littafin sa Amal al-Yawm wa al-Layla ko Sunan al-Kubra, haka nan Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin littafin al-Musnad, haka nan al-Tahawi a cikin Sharh Ma'ani al-Athar, Ibn Hibban a cikin littafin sa ingantaccen littafin sa. Wannan hadisi kamar yadda muka gani Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana magana dangane da wurin da mutum zai zauna, majalisar da mutum zai zauna na wani ɗan lokaci, kuma wannan majalisa ba ta ambaton Allah ba, ba ta zikiri ba, ya zanto a cikinta akwai wasu abubuwa watakila da su iya gudana na maganganu waɗanda zai zanto ciki akwai saɓan Allah a cikinsu ko akwai wato alfuhu hayaniya rashin abinda zai amfanar da mutum a lahirarsa. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zauna a irin wannan majalisi ya zo tashi to ka ga wannan
baya mun yi magana kan cewa wannan ambaton Allah kana iya ambatansa a farkon zama ko a tsakiyar zama ko a ƙarshen zama, wato a cikin kowace ainihin a cikin kowane wani yanayi ka fada wato a farko ko a ƙarshe ko a tsakiya to yayi za mu ga abinda wannan zikiri ya kunsa akwai tsarkake Allah subhanahu wataala daga dukkan abin da yake tawaya ne gare shi dukkan wani abin da yake tawaya ne dukkan wani abin da yake na ƙasa ne yayin da mutum yace subhanallahi ya tsarkake Allah daga wannan sannan kuma cikin sa akwai godiya ga Allah subhanahu wataala da yabo da tabbatar masa da dukkan wasifofi na kamala shine wa bihamdika wannan shimfida ce wacce take kunshe da girmama Allah subhanahu wataala da yabansa da ainihin sifanta shi da sifofi na kamala sannan kuma da tabbatar masa da uluhiyarsa shine ashhadu an la ilaha illa anta tabbatar masa da uluhiyya shi kadai cewa babu wanda ya cancanci bauta sai shi kadai to wannan shimfida ce babba domin abinda zai biyo bayan ta na dan ta zama tawassali na abinda zai biyo bayan ta na roƙon Allah subhanahu wataala ya gafara shine astaghfiruka wa atubu ilaik ina neman gafararka ina kuma neman yafiyarka ka gafarta min ka kuma karbi tubana saboda haka zamu ga waɗannan kalmomi guda uku ko guda hudu waɗanda wannan zikiri ya kunsa suna nuna cewa dukkan wani abin da zai faru na kurakurai a cikin wannan majalisi Ubangiji subhanahu wataala zai kankare wa mutum a dalilin wannan kalma da zai fada illa kaffara Allahu lahu ma kana fi majlisihi zalika face Allah ya kankare masa abin da ya zanto ya gudana a cikin wannan majalisar tashi wannan zahirin sa yana nuna umumi wato yana nuna cewa Allah zai kankare masa dukkan wani abu da ya faru a wannan zaman to amma malamai suna cewa wannan umumin bai kunshi kaba'ir ba bai kunshi manya-manyan zinubai ba domin su abin da yake kankare su shine tuba zuwa ga Allah ko kuma wata falala ta Ubangiji sannan kuma bai kunshi abin da yake haƙoƙi ne na wasu ba duk wani abin da yake haƙƙin wani ne to irin wani addu'a ba za ta kankare shi ba dan mutum yayi kafaratul majlis ba zai kankare haƙƙin wani ba da zai iya auka masa a wannan guri ko kuma a wani guri na daban saboda haka wannan zikiri wannan gabar illa kafara lahu zalik umum ne urida bihi alkhusus wato yazo da lafazin gamewa amma kuma ba yana nufin gamewa din bane yana nufin wasu daga cikin laifuffuka malamai suka ce za a kankare masa zanubansa saboda girman zikirin da ya gudana a cikin wannan kalmomi wato waɗannan kalmomi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ba karamin zikiri bane da yabo ga ubangiji subhanahu wataala to girman zikirin da yake ciki shi zai sa ubangiji subhanahu wataala ya kyautata wa bawansa ta hanyar kankare masa abin da ya gudana na kurakurai a cikin wannan zamana shi malamai suka ce kuma ya kamata ga wanda duk zai yi wannan zikiri ya zanto daga zuciyarki ba kawai wani abu ne da ya saba fadarsa da baki ba ya zama masa kamar wata al'ada kawai ya fada da baki amma zuciyarsa ba ta san me yake fada ba ya zanto qasidan bi qalbihi ma dallat alaihi aljumlatani abinda waɗannan jumloli biyu suka nuna na tsarkake ubangiji da neman gafara da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zanto daga zuciyarsa ne yake fadarsa saboda haka sai ya zanto da gaske ne yake fada ba yana fada bane kawai da baki amma a zuciyarsa babu wannan to wannan sharadi ne daga cikin sharuddan karbar irin wannan zikiri har ya zanto yayi amfani wannan ba ga wannan zikiri ba ma kowanne zikiri kowace addu'a idan ta fito daga zuciyar da take rafkananniya bata san abin da take yi ba to wannan addu'ar ba ta tasiri kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba wa alamu anna allaha la yastajibu min qalbi kulli ghafilin lahin dukkan wani wanda yake roƙon Allah subhanahu wataala yana roƙon shi da yaqini to wannan shine Allah yake ansa addu'ar sa, wato abin da yake roƙa tun daga zuciya yake magana, tun daga zuciya yake nufi, yake ambaton Allah. Amma Allah baya karbar dukkan abin da zai fito daga zuciya da take gafalalliya, wace ba take bata san me take faɗa ba. Wa fi hadisin akhar, a wani hadisin kuma, annahu in kana fi majlisi khairin kana kattaba alayhi kattaba ilahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ya zanto majlisin na alkhairi ne, wato abinda inda ya zauna majlisa ce ta alkhairi, majlisa ce ta karatun alqur'ani, majlisa ce ta karatun hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, majlisa ce ta tattauna al'amuran da za su amfanar da musulmi, wato majlisa ce dai wacce zaman da aka yi a cikin ta zamani na alkhairi, to wannan sai ya zanto kamar marfi, kamar an yi wato an sa hatimi, ya zanto kamar shine hatimi na ita wannan majalisar. Duk abinda aka rubuta idan ya zanto an gama abinda duk ake yi akan buga hatimi, wanda shine karshen abinda ake bugawa, ya nuna cewa wannan abu an zo karshen sa. To wannan kalmomi da mutum zai faɗa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, sai ta zanto kamar hatimi ce za ta rufe wannan abubuwan da aka tattauna na alkhairi ko aka saurara na alkhairi a cikin wannan majalisa. Wa in kana fi majlisi takhlit, idan kuma guri ne na hayaniya, kana kafaratan law, to sai su zanto kafara ce ga mutum. Saboda kaga ashe waccan jumla ta farko da ta zo, wannan ya zo a cikin hadisin a cikin riwayar Nasa'i, hadisin Jubair ibn Mut'ib radiyallahu ta'ala anhu. Wancan gaba da ya zo a cikin hadisin Abu Huraira, man jalasa majlisan fakathura fihi lagatu, kaga kamar yana nuna cewa wannan addu'a ana yin ta a gurin da aka samu hayaniya, wato majalisar da aka samu hayaniya. To amma wannan lafazin na biyu yana nuna cewa kowace majalisa, kowace majalisa, an sani cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk majalisan da yake zama, babu wata majalisa face ta zanto majalisa ce ta alkhairi, babu wata majalisa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wadda take akwai hayaniya a cikinta, akwai shirme a cikinta. To amma kuma kamar yadda zamu gani zai zo a cikin wasu hadisai, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana du'aul kafaratul majlis, duk da cewa babu wani abin da yake gudana na saban Allah ko wanda ba Allah bai yarda da shi a cikin wannan zama ba. Saboda haka wancan ruwaya ta farko faka sura fihi lagato ba tana nuna cewa kadai sai majalisar da ta zanto akwai hayaniya a cikinta ake wannan du'a kafaratul majlis ba. Saboda haka hatta gurin da yake na alkhairi ne ana iya du'a kafaratul majlis kamar yadda wannan lafazin yake nunawa. Inda zamu dauki lafazin farko, to zamu ce kenan wannan kafaratul majlis ba a yin ta sai a gurin da ya zanto akwai laifi, an yi wani abu wanda yake na hayaniya, na hargowa, na shirme, sannan za a yi kafaratul majlis. Da mun dau lafazin farko kawai, shi kadai muka abin nan. Amma lafazi na biyu da ya kawo yana nuna cewa har ta a majlisin da yake alkhairi ne, to ana irin wannan addu'a. In kana fi majlisi khairin kana kattaba ilahu, kattaba ilahu, sai zamo kamar hatimi ne da aka rufe wannan majalisin da shi. In kuma ya zanto majalisa ne wanda a cikin sa akwai shirme, to sai ya zanto kamar kafara ci gare shi. Sallai yace wa fi sunan an abi hurairata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa qamu an mithli jifati himar wa kana alaihim hasra. Nabi sallallahu alaihi wa sallam yace babu wasu mutane da za su tashi daga wata majalisa ba tare da sun ambaci sunan Allah ba, illa qamu an mithli jifati himar, sai sun tashi kamar sun tashi daga kan binne mushin jaki. Wa kana alaihim hasara, kuma wannan majalisar ta zanto musu nadama ranar gobe kiyama. Wannan hadisi ne wanda shi ma ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya zo ta hanyoyi da dama kuma da yace ashabu sunan su suka fitar da shi. Da yace ma min qaumin, babu wasu mutane, wannan qaumin ya kunshi maza da mata duk sun shiga cikin lafazin qaum. Yaqumuna min majlisin, wannan an yi tanwinin majlis anan dan ya kunshi kowane majalisa, sawa'un majalisa ce take mai daraja ko kuma kan majalisa ce take ta shirme kowace majalisa ta kunshi wannan tsawon wanda za a yi a cikin masallaci ko a kasuwa ko a cikin gari ko a ina ne ta kunshi ya shiga ciki saboda tankir ne na lishiyo dan ya kunshi kowane irin majalisi la yadhkuruna Allah ta'ala fihi idan to majalisin an tashi an gama ba tare da wani abu da ambaton Allah ya gito cikin sa ba wato tun daga farkon zaman su har karshe babu wani abin da yake da alaka da sunan Allah da ya gudana a cikin wannan majalisa to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yace illa qamu am mithli jifati himar sai ya zanto kamar sun tashi daga cin mushen jaki kaga babu wani abu mafi muni a ce mutun ya zauna a guri banda cin jaki ba abin da ko jakin nan yanka shi aka gyara shi aka soya shi aka ce shi mutun ya ci babu shakka abu ya munana balle a ce mushen sa a jaki yana daga cikin dabbar da Allah subhanahu wataala ya ambace ta ya kuma wato nuna sakarcin ta da rashin darajar ta to a ce irin ta jaki ko mutun ya tashi daga guri kamar ya tashi da ya gama cin mushen jaki babu shakka wannan alama ce da take nuna kyamar irin wannan majalisa kamar yanda mutum zai kyamaci cin mushen jaki kuma kwatanta su da mutumin da ya ci mushen jaki yana nuna wato yana nuna balada yana nuna hakikanci saboda jaki ta dabba ce da ta shahara da hakikanci ta Allah subhanahu wataala ya sifanta yahudawa ja masalul ladina humilu at-taurati thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara misalin wadanda aka dora musu aiki da littafin at-taura sannan ba su dauka ba kamar misalin jaki ne da yake dauke da wagagen littafai abu shakka dora wa jaki wagagen littafai a bayan sa ba ya da wani amfani shi a wajen sa sai wahala kadai an dora masa littafai manya masu nauyi a bayan sa shi ba zai amfani da ko harafi ɗaya daga cikin su ba to haka waɗanda suke Allah ya ba su ilimi ya ba su littafin at-taura amma ba su yi aiki da shi ba to waɗannan mutane sun kai matuƙa ga hakikanci da dorawa kansu wahala to kawo wato misalin anan da jaki yana nuna cewa duk mutanen da za su zauna majalisi zanto har sun gama majalisin nan sun tashi babu wani ambaton Allah da ya gito cikin wannan majalisi to alama ce ta kaiwa matuƙa ga dakikanci wato sun kai matuƙa daga zama dakikai ta yadda har ba su san su yi abin da zai amfane su ba sun gama zaman su tun daga farko har ƙarshe sun tashi ba tare da wani daga cikin su ya bujuro da wata magana da ta shafi addinin sa ba ta shafi lahirarsa wata shafi lahirar su ba aka gama aka tashi haka kawai to babu shakka waɗannan mutane ne da suka zan daƙiƙai ba su san abin da yake musu amfani ba don aka kawo misali da jaki anan yin ishara ne zuwa ga daƙiƙancin irin waɗannan mutane inda mutane ne masu hankali ba za su yadda cewa wannan lokaci duk gaba ɗaya ya tafi ya ƙare ba tare da sun amfana da wani abu da za su ga moriyar sa ranar gobe kiyama ba shi yasa yace wa kana alaihim hasra shi wannan majalisin zai zanto musu nadama a ranar gobe kiyama domin lokacin da za su zo suna neman kowa yana neman ya ga irin aikin da yayi na alkhairi aikin da yayi na lada cikin ma'aunin ayyukansa sai zanto su sun zo ga lokaci ga tazara ga jinkiri Allah ya ba su a rayuwarsu amma kuma babu wasu ayyukan a zo a gani da suka zo da shi kusan ma duk lokacin su ya tafi a banza ko da ya tafi cikin abin da ke saban Allah ne ko ya tafi cikin abin da ba zai amfane su a lahira ba domin ko da mutum ba saban Allah yayi ba in ya zanto abin da yake da shirme ne ba shi da wani amfani a lahira to zai zama masa nadama domin zai yi tunanin da a ce ya riba ci wannan lokacin babu shakka da ya zo da ladaddaki waɗanda za su yi masa amfani a ranar saboda haka ya bar ambaton Allah shi yasa asararsa ta zanto babba a wannan ranar sannan kuma akwai hadisai daban-daban da suka zo baya ga waɗannan wanda dukkansu suna ɗauke da bayani akan kafaratul majlis wato kafaratul majlis ba waɗannan kadai sune hadisan da suka zo akan ta ba wasu hadisai waɗanda wasu daga cikin su ingantattun isnadi ne, wasu daga cikin su sahihai ne, wasu hasana hasan ne, wato wasu kuma suna da raunin da zai iya zantowa ana iya karɓar su a shawahid, wato za su karfafa da junan su. Kamar daga ciki akwai hadisin Abdullahi dan Amr dan Az wanda Imam Ahmad ya ruwaito da salsala wacce take hasan mai kyau. Imam Ahmad ya ruwaito shi daga Abdullahi dan Amr, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min qaumin jalasu majlisan lam yadhkuru Allah fihi illa ra'awhu hasratan yawm al-qiyamah, ma min qaumin jalasu majlisan lam yadhkuru Allah ta'ala fihi illa ra'awhu hasratan yawm al-qiyamah, babu wasu mutane da za su zauna wanda tu majalisa su tashi ba tare da sun ambaci sunan Allah a cikin wannan majalisa ba, face a ranar gobe kiyama sun ga wannan majalisi ya zama musu nadama, sun yi nadamar wannan majalisi. Kaga wannan yana daidai da hadisin Abu Huraira wanda muka karanta a yanzu. Haka nan akwai wata riwaya ta Abu Huraira wacce Imam Tirmidhi ya fitar da ita a cikin Al-Jami', hakanan Al-Hakim ya fitar da ita a cikin Al-Mustadrak, hakanan Ismail Al-Qadi a cikin littafin sa Fadlu Salati ala Nabi sallallahu alaihi wa sallama, Ibn Sunni a cikin kitab littafin sa Amal al-Yawmi wal Layla, Imam Ahmad da sauransu sun fitar da wannan ruwaya daga Salih Maula Tawama daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah ta'ala fihi ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترى فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. مزال صلى الله عليه وسلم yace babu wasu mutane da za su zauna wata majalisa su tashi ba tare da ambaton Allah a cikin ta ba, walam yusallu ala nabiyihim, basu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, illa kana alaihim tiratan, sai ya ta zama musu wato asara ranar gobe kiyama. Fa in sha'a azabahum, in Allah ya ga dama ya azabtar da su a dalilin wannan asarar da suka yi, wannan bata lokacin da suka yi da zaman da suka yi ba tare da ambaton Allah da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba, in ya kuma ga dama ghafara lahum, sai ya gafarta musu. Wannan lafazin wannan ruwaya tana nuna cewa zahirin wannan ruwaya yana nuna wajibci, zahirin wannan ruwaya yana nuna wajibci, domin cewar safa in sha'a azabahum wa in sha'a ghafara lahum, in ya ga dama ya azabta su, in ya ga dama ya musu gafara, kamar yadda Muhammad ibn Allan as-Siddiqi a cikin littafinsa Dalilul Falihin sharh Riyadus Salihin yake cewa wa hadha yaqtadi wujub adh-dhikri was-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlis, wannan hadisin zahirin sa yana nuna wajibcin yin zikiri ambaton Allah da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a kowace majalisa mutum ya zauna, tunda ba zai yiwu ba ayi ambaci azabtarwa sai idan an bar abin da yake wajibi. Allah baya azabtar da mutum dan ya bar abin da yake mustahabi, abin da bai zama tilas a kansa ba, yana masa azaba ne yayin da ya bar abin da ya zanto wajibi ne a kansa yayi bai yi ba. To cewa zai musu azaba, zahirin wannan magana tana nuna wajibcin haka, shine abinda shi as-siddiqi yake fada a cikin dalilul falihin, yake cewa li annahu rattaba al-azaba ala tarki zalika, dan Allah ya rattaba azaba a bisa barin wannan, Allah subhanahu wataala ya sanya sakamakon barin wannan itace azaba, wa huwa ayatin lil wujubi, ita kuma ita wannan maganar kawo azaba alama ce ta wajibci. Yace falam ara man zukira anhu alqawl bilwujub, amma duk da haka yace a binciken sa bai ga wani malami da ya wajabta abin ba, bai ga wani malami da ya wajabta abin ba fi kulli majlis, a kowane majalisi aka zauna. Yace wal hadithu yaqtadihi, amma hadisin yana nuna haka, saboda haka ashe akwai magana mai karfi dangane da wajibcin samun ambaton Allah ko salatin annabi sallallahu alaihi wasallama a gurin da za a zauna abin, ashe kenan musulmi duk inda suka zauna to ya zanto kada su zama har su tashi, babu wani abu da ya gitto wanda zai sa su ambaci Allah a cikin sa ko sai ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam su yi masa salati. Wato kada ya zanto kawai an zauna tun daga farkon zaman har ƙarshe kawai maganar kasuwanci ce ake ta yi, kuma kasuwancin nan babu maganar Allah a ciki, babu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki, babu ambatan mai Allah ya ce, mai annabi ya ce game da wannan harka, game da wannan kasuwanci, a'a kawai maganar lissafi ne, mai za a samu mai za a rasa. To wannan a tashi a haka akwai matsala. Haka nan ko a zauna kawai a yi ta maganganu na siyasa tun daga farko har ƙarshe, babu wata magana da ta shafi lahira, babu magana da ta shafi Allah annabi, to shi ba wannan ya nuna cewa mutum ya shigar da kansa cikin wani abu da Allah subhanahu wataala in ya ga dama ya masa azaba a kai, in ya ga dama ya kyale shi. A daga cikin hadisan da suka zo har ila yau akan abin da ya danganci wannan kafaratul majlis, akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda Imam Ahmad ya fitar da shi, Imam An-Nasa'i a cikin Amalul Yawm wal Layla, haka nan a cikin At-Tabarani a cikin Kitabud Du'a, haka nan Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman, duk sun fitar da wannan hadisi daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza jalasa majlisan aw salla salatan takallama bi kalimat. Annabi ya kasance duk sanda ya zauna wata majalisa ko kuma ya gama wata sallah, to yakan faɗi wasu kalmomi, amma ba a san me yake faɗa ba. Fa sa'altuhu, Aisha tace sai na tambaye shi kalmomi ne suke yake faɗa. Akwai dai alamar duk sanda aka zauna guri ko kuma aka gama sallah za a je yana faɗa wasu kalmomi, da ba a ji me yake cewa ba. Sai ya ce fa qala, sai ya ce in takallama bi khairin kana taba'an alayhinna ila yawmil qiyamah wa in takallama bi ghairi dhalika kana kafaratan lah. Shi kalmomi ne da yake faɗa idan mutum a majalisar da ya zauna alkhairi wato yayi magana akan alkhairi ne, sai su zanto kamar hatimi ga maganganunsa har zuwa ranar gobe kiyama. Idan kuma yayi magana ne da wani abin da ba alkhairi ba, to sai su zanto kafara gare shi, shine subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wato su ne dai waɗannan kalmomi waɗanda suka zo a cikin hadisin Abu Huraira, su ne waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya santo yana faɗa a kowane majalisi duk sanda ya zauna. Kuma nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana waɗannan maganganu, kuma har ta tambaye shi kuma ya bata wannan ansa. Saboda haka abin da ya zo a cikin hadisin Abu Huraira shine dai ya zo a cikin wannan hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha. Baya ga wannan har ila akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda shi ma ya zo da abin da ya shafi wannan kafaratul majlis. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri Ja'far al-Firyabi shi ya fitar da shi a cikin Kitabuz Zikr, kamar yanda yake cikin littafin An-Nukat na Ibn Hajar al-Asqalani, daga hadisin Qais ibn Abbad daga Abu Sa'id al-Khudri yake cewa man qala fi majlisihi, wanda a majalisinsa yace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka khutimat bi khatam falam tuksar ila yawmil qiyamah. Indai mutun ya fadi wannan a ƙarshen majalisarsa, to za a yi mata hatimin da ba za a kawar da shi ba, ba za a cire shi ba har zuwa alkiyama, har zuwa tashi alkiyama. Wannan hadisi Ibn Hajar ya ce hadisi ne wanda yake zahirin sa mauquf ne, isnadin sa mauquf ne, domin Abu Sa'id al-Khudri shi ya fade shi bai jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, sai dai hukuncin sa hukuncin marfu'i, hukuncin sa hukuncin hadisi marfu'i, domin irin waɗannan abubuwa ba zai yi a fade su da ra'ayi ba, ba zai yiwu ba Abu Sa'id al-Khudri kawai ya shaki iska ya ce wanda ya kaza ya kaza za a ba shi lada iri kaza, wannan babu ne da zai yiwu a faɗe shi da ra'ayi ba, sai idan ya zanto an ji shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wannan shine abin da Ibn Hajar al-Asqalani a cikin littafin sa An-Nukat yake tabbatarwa. Saboda haka hadisin wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri, duk da cewa hadisi ne mauqufi, shi ma yana cikin jerin gwanin waɗannan hadisai da suka zo masu nuna muhimmancin kafaratul majlis ga duk mutumin da ya zauna majalisa kafin ya tashi ya ambaci wannan zikiri. sannan har ila yau akwai hadisin Abu Barzah al-Aslami wanda Imam Abu Daud shi ya fitar da shi a cikin kitabus sunan daga Abu Barzah al-Aslami yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akhara idha arada an yaquma min al-majlis subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance daga karshe duk sanda yazo tashi daga wata majalisa yakan fadi wannan zikiri subhanaka allahumma wa bihamdika har zuwa karshe. Kaga wannan shi ma yana ƙara goyen bayan hadisan da suka gabata masu nuna cewa wannan lafazin na subhanaka allahumma wa bihamdik shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto yana fada a lokacin da yake yazo karshen zikiri. Akwai ma hadisi da yazo wanda isnadin sa isnadi ne sahihi kamar da Ibn Hajar al-Asqalani ya ambata a cikin kitabun Nukat. Hadisin yana nuna cewa Jibril alayhi salam shi ya koyar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗannan lafuzza da yake fada. Yake cewa a cikin littafin Fawaid Ibn Rashid ta hanyar Abu Ma'shar Ziyad Ibn Kulayb yake cewa wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi sunansa ba amma dai ya ce ɗaya ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa cewa manzo sallallahu alaihi wasallama idan ya zauna majalisi ya zo tashi yakan ce subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yace haka wannan sahabin na manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya Abu Ma'shar a cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda yazo tashi yakan fadi waɗannan kalmomi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sai wani mutum daga cikin mutanansa cikin sahabbai ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ma hadha menene wannan abin da yake fada. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kalimatun allamani hinna jibrilu kalmomi ne da jibrilu ya koyar da ni kaffaratin lima fil majlis wannan da suke zama kaffara ga abin da zai wakana a cikin majalisa. Wannan riwaya ta ma al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin kitabun Nukat ya inganta salsalata zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kuma kamar yadda wasu daga cikin malamai suke nuna cewa wannan ambaton waɗannan kalmomi haƙƙi ne na majalisa. To idan aka zauna majalisi ne yana da haƙƙi kada a tashi ba tare da an ambaci waɗannan kalmomi ba, kamar yadda ya zo a cikin littafin Al-Husayn ibn al-Hasan al-Marwazi wanda Ziyadatul Birri wal Sila inda ya ruwaito da salsalarsa zuwa ga Mujahid ibn Jabr ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi ɗan Abbas yana cewa haqqul majlisi ikraman an tastaghfira Allah ta'ala wa tusabbihahu wa tahmada. Ji haƙƙin majalisi na girmama shi in ka tashi ka ambaci ka nemi gafarar Allah kai masa tasbihi tare da gode masa, wato ambaton Allah a cikin wannan majalisa da yin zikiri da tasbihi haƙƙi ne na wannan majalisi kada ka tashi ba tare da ka bashi haƙƙinsa ba. To shi yasa aka samu daga Ata ibn Abi Rabah daga cikin almajiran manyan almajiran Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu kuma ɗaya daga cikin manyan masana tafsirin alqur'ani na wannan makaranta ta dan Abbas yake maganar fassarar fadar Allah wasabbih bihamdi rabbika hina taqum lati wasabbih bihamdi rabbika hina taqum kai tasbihi tare da gode ubangijinka lokacin da ka tashi. So yana daga cikin fassarar da yawa wannan aya cewa hina taquma min kulli majlis hina taquma min kulli majlis lokacin da ka tashi daga kowace majalisa to kai tasbihi tare da gode ubangijinka. In kunta ahsanta izdadta khairan in kunta ahsanta izdadta khairan idan a zaman da kai ka kyautata kai abu mai kyau to sai ka kara wa kanka alkhairi da wannan kalmomi da zaka faɗa. Wa in kana ghaira zalika kana hadha kaffaratan la in kuma ba alkhairi ne ya gudana a wannan zaman ba to sai wannan abu da zaka faɗa ya zanto kaffara. Saboda haka shi Ata ibn Abi Rabah yana ganin cewa wannan kafaratul majlis wani abu ne da yazo hatta a cikin alqur'ani ta wannan aya tana daukan wannan ma'ana cewa kamar yadda muka faɗa a farkon karatu malamai sun yi masa tafsiri daban-daban to daga cikin tafsirin da aka yi akwai wannan tafsiri da shi wannan shehin malami Ata ibn Abi Rabah yayi na cewa hina taqum yana nufin min kulli majlis lokacin da ka tashi daga kowace majalisa to yanzu to kai tasbihi tare da gode ubangijinka tasbihi kuwa yana nufin wannan da yazo a cikin waɗannan hadisai da muka karanta na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abu Nu'aym a cikin kitabun littafin sahihatul awliya a tarjamar Hassan ibn Atiyya shi ma Hassan ibn Atiyya ɗaya daga cikin tabi'ai yana cewa ma jalasa qaumun majlisan مجلس لغو فختموا باستغفار الا كتب مجلسهم ذلك استغفار كله ما جلس قوم باب متان da su zauna مجلس لغو wata majalisa da za a ta yasasshiyar magana wato maganar da take ba ta da wani amfani wadda lalaka wala alaik ba za ta amfane ka ba ko da ba cutar da kai ba to duk mutumin da ya zauna gurin da ya aka gudanar da irin wannan surutai wanda ba su da wani amfani ko da ba su cutar ba yace to aka kuma rufe wannan majalisi da neman gafarar Allah wato kamar ita wannan shi wannan zikiri na kafaratul majlis aka rufe majalisin da irin sa illa kutiba majlisuhum zalika istighfarun kullu sai an rubuta wannan majalisin kamar dukkanin sa istighfari ne wato ubangiji subhanahu wataala sai canza musu wannan yasasshiyar maganar gaba ɗaya ta koma kamar waɗanda suka zauna suka yi ta istighfari har zuwa ƙarshen majalisin su babu shakka wannan falala ce wacce ke ba ƙanƙanuwa ba saboda haka magabata da yawa sun tabbatar da wannan kafaratul majlis kuma hadisai da dama bayan waɗanda muka ji a wannan littafi sun zo don su tabbatar da wannan to sannan sai malam ya rufe mana wannan babi da hadisin Abdullahi dan Umar hadisin Abdullahi dan Umar kamar yadda ku gani yana cewa Tirmizi ya fitar da shi kuma ya inganta shi na Tirmizi ya fitar da shi na Sa'i ya fitar da shi a cikin Asrarul Kubra a Tabarani a cikin Kitabud Du'a da malamai daban-daban sun fitar da shi Hakim ya fitar da shi ya inganta shi Tirmizi ya ce hadisi ne hasan wannan hadisi yana cewa wa an ibn Umar qala قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه ده وحالا النبي صلى الله عليه وسلم يتاشي ده قوة مجلسة باتار ده يأي وصحبانس الدعاء ده وأن نكلمومي با وتدو يا النبي صلى الله عليه وسلم يزونا وات مجلسة أوازي بيو صحبانس الدعاء ده وأن نكلمومي با وأن نكلمومي سوني اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا قال الترمذي حديث حسن شي الترمذي ياتي حديثي ني وندي كي حسن الشيخ الالباني الحاكم يصحح شي ا cikin المستدرك الذهبي لم يتعقبه وتبي بمس غيره akan wannan ba sannan الشيخ نصر الالباني يا تبتد شي شي ما a cikin littafansa kamar sayyid الجامع kamar التخريج الكلم الطيب لنا شيخ الاسلام ابن تيميه wani hadisi kamar yadda muka gani annabi sallallahu alaihi ibnu umar yana cewa qallama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam da wahala qallama ma nan nahu ma ce kafatul fi'li an talabi lil marfu tunda qalla fi'li ne yana buƙatar fa'ili to amma ma din da aka sa ita ce ta dakatar da shi ba zai buƙaci fa'ili ba shine suke ce mata kaffa ce an talabil marfu kuma takan bada dama fi'ili ya kuma shigowa bayan qalla din qalla da kana ma fi'ili ne ya shigo kuma bayan qalla dalilin shigowarsa shine samuwar wannan madin da take ciki qallama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka qalla din ta shiga jumla fi'liya. Qalla ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqum min majlisin da wahala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga wata majalisa. Wato mafi yawancin lokuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a ba kasafai. Annabi zai tashi daga majalisa ba tare da yayi wannan addu'a, yad'u biha ulal kalimati li ashabihi, yayi wa sahabbansa wannan addu'a ba. Wato ba zai tashi ba sai yayi wa sahabbansa wannan addu'a. Tace Allahumma aksib lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika, Allah ka ba mu kaso na tsoranka wanda zaka sanya shamaki da shi tsakaninmu da sabanka. Wato ka ba mu wani kaso na tsoranka wanda zai zanto shamaki tsakaninmu da saba maka. Al-khashya, nace al-khashya shine al-khawfu ma'al ijlal. Wato al-khawfu ma'al ijlal, ka ji tsoran abu tare da girmama shi. To muna jin tsoron Allah ba dan ba kamar yadda muke jin tsoron wani mugu ba ko wani miciji wanda kawai kana jin tsoron sa ne saboda kana ganin zai cutar da kai. A wannan tsoro ne tare da girmamawa, tsoro ne na girmamawa. Shi yasa aka kebance masu masana Allah da wannan ce nama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, kadai masu tsoron Allah da girmama shi daga cikin bayansa su ne al-ulama, masana wato malamai waɗanda suka san shi sani na hakika. Wannan sanin nasa yasa suke girmama shi tare da jin tsoransa. Wato khashiya ce ta ijlal, ba khashiya ce ta idlal ba. Ba dan suna jin kaskanci kawai, wato suna ganin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai kaskantar da su yasa suke abin nan suke jin tsoransa ba. Kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta da irin wannan tsoro, yake cewa amma wallahi inni la atqakum lillahi wa akhshakum lah, amma wallahi inni la atqakum lillahi wa akhshakum lah, wallahi na fi ku taqawa ga Allah kuma na fi ku tsoran sa. Wannan hadisi yana cikin sahih Muslim, hadisin Anas. Haka nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta mala'ikunsa da wannan khashiya din, wato ganin tsoron Allah da ganin girman sa, yace wa hum min khashyatihi mushfiqun, su saboda tsoron sa mushfiquna, da suke cikin fargaba ne. Bawa yana roƙon Allah, wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wani kaso na tsoron sa. Ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika, abinda zaka zanto ka shiga sa shi wato shamaki da shi tsakaninmu da saba maka. Ma anan ma ce mausula, ko kuma nakira mausufa, wato ko dai ta zama mausula ai allazi tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika, ko kuma ta zama nakira ce mausufa ai shay'an tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika. Anan ana nufin ita wannan tsoran, wannan tsoran Allah, ana sanya ana roƙon Allah ya zanto shine sanadiyar da zai sa bawa ya guji saban Allah. Babu shakka Allah subhanahu wataala shine wanda yake sanya bawa ya zanto mai tsoran sa. To amma komai yana da sababi. Suna roƙon Allah subhanahu wataala ya zanto daga cikin asbab, sababba da za su sa su ji tsoran sa, ya zanto akwai khashiya. Wato ya ba su wannan ganin girmansa da jin tsoransa wanda zai hana su saba masa. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wani adafi ne akan abin ai aksim lana min ta'atika, ka ba mu kaso kuma na da'a gare ka, wato na biyayya gare ka, wanda shi kuma zai isar da mu zuwa ga aljannarka. Wato zai zanto dalilin samun gidan aljannarka. Da'ar bawa ita kadai ba ita zata Allah ya sashi aljanna ba sai da rahmarsa. Babu wanda yake shiga aljanna da da'arsa kadai, sai dai idan rahmar Allah subhanahu wataala ta lullube shi. To amma da'ar takan zama sababi da zata sa Ubangiji subhanahu wataala yayi masa rahama, ya ji kansa ya sashi gidan aljanna. To suna roƙon Ubangiji subhanahu wataala ya ba su damar yi masa da'a, wanda da'an nan ita ce zata sashi su samu gidan aljanna. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, ka ba mu kuma yaqini, wato sakankancewa ta zuciya, sakankancewa ta zuci, ma'ana yarda da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da yarda da kaddararsa da hukuncinsa har zuci ba tare da jin shakka ko dardar ba, wanda wannan zai sanya masifu na duniya da za su samu mutane za su samu su zanto sun so musu da sauki, wato musibar ta zo musu da sauki idan bawa ya zanto yana da yaqini a cikin zuciyarsa, ma'ana yana da sakan gancewa cewa babu wani abin da zai same shi sai abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta masa, lan yusibana illa ma kataballahu lana wa alam anna ma asabaka lam yakul liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul liyusibaka, abin da duk ya same ka to dama ba zai kuskure maka ba, abin da kuma ya kuskure maka ba zai same ka ba. To idan bawa ya zanto yana da wannan yaqinin a cikin zuciyarsa, to wannan zai sanya wani abu na musiba in ya zo masa da sauki, domin ya san cewa wannan abu muqaddari ne daga Allah subhanahu wataala, kuma babu yadda za a yi komai dabararsa, komai iyawarsa, komai karfinsa, komai wayensa ya kauce ma wannan abu. Allah ya riga ya rubuta sai ya faru. To wannan yakan sa al'amuran su zo masa da sauki. Wannan shi ne abinda musulmi ya yi fice da shi a cikin sauran mabiya addinai waɗanda babu imani da kaddara a cikin zuciyarsu, babu wani yaqini a cikin zuciyarsu na cewa komai daga Allah ne, kuma abinda Allah ya riga ya rubuta shi yake faruwa, bawa ba yadda zai kauce wa kaddararsa. Sauraka shi mumini yakan karɓi komai da buɗaɗɗiyar zuciya wacce take nuna cewa ya yarda cewa Allah subhanahu wataala shi ya hukunta masa wannan abu, kuma a gurinsa yake neman Ubangiji ya kawo masa ɗauki ya yaye masa wannan abu. Wanda duk yake bin wani addini ba musulunci ba, za ka samu ɗan abu ƙanƙani sai ga gaba ɗaya ya dugunzuma rayuwarsa, ya jefa shi cikin wani hali. Za ka samu cewa abinda zai zo wa mumini mai girma ya ga ya haƙura, ya nutsu, ya ci gaba da rayuwarsa kamar babu abin da ya same shi, sai ka ga cewa wani ɗan abu ƙanƙani kuma ya zo ya samu wani kafiri, sai ka samu ko ya kashe kansa ko ya kakkashe wasu kafin ya kashe kansa. Za ka samu yanzu rayuwa a abin nan, yanzu a kwanan nan a cikin wannan cututtuka da ake na corona, wani minista a Germany saboda corona ta kama shi ya kashe kansa. Corona nan fa ba kowa yake mutuwa ba, mafiya yawanci su ne wanda suke kuta, suke tsira, amma saboda tsananin rashin imani da kaddara kafin corona ta kai shi lahira shi ya kai kansa. To kaga babu yadda za a yi mumini don corona ta kama shi kawai ya kashe kansa, sai dai kawai taro don Allah ya ta addu'a, Allah ya kawo masa sauki ya yabe masa kamar yadda ya ba mu wasu sauki da dama. Amma shi saboda babu imani da kaddara, zaka duba kaga nan mu a ƙasashenmu zaka ga mutane suna ta rayuwa, gashi ba wutar lantarki, ba ruwan sha mai kyau, babu abin nan, babu ilimi mai kyau, babu abin nan, amma zaka ga mutane duk an haƙura ana ta lallaɓawa a haka. Su a can aka zo rayuwa ta koma haka, duk gaba ɗaya rikicewa za a yi. Anguwa aka ce an yi sati babu wutar lantarki, sai su ta kashe kansu, sai su ta mutuwa. Shi ya sa Trump yana magana cewa wannan abu da ya zo ake ta zama a gida shi yana ganin kawai a fita, don abin da yake zai faru shi ne za su ta kashe kansu. A ce mutum ya zauna a gida ba inda yake zuwa, duk da cewa ya fitar da kuɗi za a ba su tallafi, amma wannan ba zai sa su ji sun samu gamsuwa a cikin zuciyarsu ba. To babu mamaki a irin wannan yanayi wani ya kashe kansa saboda baƙin cikin an hana shi fita ko ina, wani ba ma shi kansa kaɗai zai kashe ba, wataƙila sai ya kashe kansa, sannan kuma wataƙila sai ya kashe ma ƴaƴansa ko matarsa da ƴaƴansa, sannan ya kashe kansa, ko kuma sai ya leƙo maƙotansa ya kakkashe su, sannan ya kashe kansa. Saboda abinda mumini yake da shi na imani da kaddara su ba su da shi. To da wannan ne musulmi suka ci nasara a duniya, ya zanto sun fuskanci kowane irin kalubale kuma sai ga cewa sun hayi, saboda sun imani da cewa lan yusibana illa ma kataballahu lana, abinda Allah ya rubuta mana shi yake samu, abinda Allah bai rubuta zai same mu ba. To sai ga cewa dukkan wani wato tsiri, duk wani tudu sai ga cewa sun haye shi, yayin da wasu kuma in sun zo za ga cewa sun ja da baya ba su gwada ba. Saboda haka imani da kaddara wani abu ne wanda yake zai sanya dukkan wata musiba da ta samu mutum a duniya ta zo masa da sauki, saboda yana ganin cewa wani abu ne muqaddari, kuma Ubangiji subhanahu wataala yayin da Allah subhanahu wataala ya so yayi masa wannan zai yayi masa cikin kan lokaci. haka nan ya ci gaba da cewa Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, ya Allah ka jiyar da mu dadi da jin mu da ganin mu, wa quwwatina da karfin mu ma ahyaytana mutukar ka raya mu. Wato suna roƙon Allah subhanahu wataala ya ce ya ci gaba da jiyar da su dadi da abinda Allah subhanahu wataala ya ba su na karfi wanda ya sa musu karfin ji da karfin gani, karfin ji a kunni da karfin gani a ido. Wato Ubangiji subhanahu wataala ya bar musu jin su da ganin su da karfin sa yadda yake, kada wani abu ya zo wanda zai hana su ji ko ya hana su gani, har ya zanto suna da bukatuwa zuwa ga wannan Allah. Domin yayin da ya zanto ba sa ji, za su bukaci taimakon wanda zai ji yadda su abinda ba su ji ba, zai musu bayanin abinda aka faɗa. Kamar yadda muke gani ga waɗanda suka rasa wannan hasa ta ji, gashi ana magana amma sai an samu wani wanda shine zai rika gaya musu me aka ce ta hanyar da za su fahimta ta lugatul ishara. Ko kuma mutum ya rasa ido ta yadda ba zai iya tafiya shi kadai ba sai dan jagora, to inda zai je sai an ja shi an kai shi. To idan har Ubangiji subhanahu wataala ya barwa bawan ji, ya barwa bawa ji da gani, to kaga zai wadatu ga barin neman taimakon wani Allah. Waj'alhu al-waritha minna, kuma ka sanya wannan ya zanto shine mai gado, mai gado a wajen mu. Wato yayin da komai zai zama babu shi, to amma Allah ka bar mana jin mu da ganin mu, ya zanto shi zai wanzu tare da mu zuwa karshen rayuwar mu. Domin al-waris magaji shine wanda yake wanzuwa, yake zama da ya ci gaba da wanzuwa har zuwa karshen rayuwar mutum, ya mutu ya gaje shi. To abinda suke nufi anan ya zanto da jin mu da ganin mu, ya zanto yana nan tare da mu kamar wanda zai gaje mu har zuwa karshen rayuwar mu ba tare da mun rasa jin mu ba, mun rasa ganin mu. Wannan shine ma'anar waj'alhu al-waritha minna, wato koda mun rasa wasu gabobi, wato misali jiki yayi rauni, mutum ba iya tafiya sosai, baya iya abubuwan da ya saba yi lokacin da yake da garjin karfinsa da zamartakarsa, to amma Allah kaka raba mu da su da ji da gani, shi wannan ka bar mana su, domin wani abu ne wanda za mu ji dadin kasancewa su tare da mu. Shine waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana, sannan ka sanya, wato ka sanya sa'rana daukan fansan mu akan wanda ya zalunce mu. Sa'ar shine mutum ya dauki fansa daga wanda ya cutar da shi, musamman ma wanda ya kashe masa dan uwa ko ya kashe masa wani nashi ya dau fansa, shine abinda suke cewa as-sa'ar. Abinda nan suke nufi shine, ko abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan shine, ka daukar mana fansa daga wanda duk ya zalunce mu, ka karbo mana abin da ya kwace mana ko ya raba mu da shi, ka rama mana muguntar da ya mana. Shine waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana, kuma ka taimake mu akan wanda duk yayi gaba da mu, wato ka ba mu nasara da rinjaye akan sa. Duk wanda yake gaba da mu ka ba mu nasara da rinjaye akan sa, wanda ana nufin gaba wacce take ba bisa gaskiya ba. Mutum yana kan gaskiya, wani yana gaba da shi, amma in ya zanto gaba ce ta gaskiya, mutum ya zanto shine ba akan gaskiya ba, shine marar gaskiya, wani yake gaba da shi akan rashin gaskiyarsa, to wannan addu'a ba za ta yi masa amfani ba. Ana nufin addu'a ga wanda yake kan gaskiya, wani kuma yazo yana gaba da shi akan wannan gaskiyar, to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam anan yake addu'ar cewa Allah subhanahu wataala ya ba su nasara akan shi wannan da yake gaba da su akan abin da yake gaskiya. Wala taj'al musibatan fi dinina, kakka sanya musiba mu a cikin addinin mu, domin babu wata musiba da ta kai a jarrabe ka a addinin ka. Kowace musiba tana da sauki, domin karkarin ta dai a nan duniya za ta kare, amma musibar da ta shafi addinin mutum to za ta bi shi ne har lahira, yayin da za a zo da wani abin da zai raba mutum da addinin sa, ya raba shi da Allah, ya raba shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, raba shi da lahira, to babu shakka wannan ita ce mafi girman musiba. Saboda kowace musiba karshenta shine mutum ya rasa rayuwarsa a duniya, ce da zarar ya mutu shikenan komai ya zo karshe, amma banda abin da ya shafi addini wannan zai bi shi har lahirarsa. Wala taj'al ad-dunya akbar hammina, kuma kakka sanya duniya ita ce mafi girman damuwar mu, wato al'amuran mu gaba ɗaya su koma kan sha'anin duniya kawai, domin wanda ya zanto haka to ya zama bawan duniya, zanto hammin sa gaba ɗaya ya maida shi kan sha'anin duniya, me zai samu, me zai tara, wannan shine tunanin sa kawai to babu shakka wannan ya zama bawon duniya wala mablaga ilmina kai zan shine makurar ilimin mu wato yanzu to dukkan abin da muke kokarin mu sani shine abin da zai gyara duniyar mu wanda zaka samu da yawa daga cikin mutane a yanzu tunanin ilimi a gurin su shine su san yadda zasu rayu sai zasu samu abin da zasu yi sana'a shi yasa hatta ƴaƴan su zaka ga babu kokarin su sanuwa masa ilimin addini yadda zasu gyara lahira su sai dai annuwa musu yadda zasu zama wasu a duniya yadda zasu rike mukami yadda zasu samu kudi yadda zasu tara duniya wannan shine mablaga ilmihim wannan shi inna illa hayatuna dunya kamar suna cewa ba mu da wata rayuwa sai wannan ta duniyar saboda haka iya ita kadai ake so kokarin a dora yara akai ko mutun ya dora kansa kansa wannan rayuwa ce ba ta wadanda suka damu da lahira ba wanda Allah ce ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati mughafilun sun san zahirin rayuwar duniya amma ba su san komai dangane da lahira ba zaka samu wannan sifa ce da Allah ya magana game da kafirai cewa abinda suka sani shine rayuwar duniya ba su san lahira ba amma yau in ka duba sai ka samu da yawa daga cikin musulmi sun sifantu da wannan sifa ya alamuna zahiran min alhayati dunya abinda duk ya shafi duniya to wannan zaka ga cewa sun fi kowa sanin sa akan sa kuma ba abinda ba za a yi da su ba amma in aka zo magana lahira ba ma sa san su jita to wannan kamar yadda Allah ce zalika mablaguhum min alilm wannan shine makurarsu a ilimi wannan abu ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah da shi Allah kai ya sanya ilimin sa ya zama tukarsa shine duniya wala tusallit alaina man la yarhamuna kakka dora mana kuma wanda ba zai tausaya mana ba wanda wato yake nuna cewa duk sanda kaga wani wanda mara tausayiya zan shugaba akan mutane to wannan wani abu ne daga Allah kuma wata kila abinda suka aikata na ayyukan su marasa kyau shi yasa Allah subhanahu wataala ya dora wani azzalimi akan su kamar yadda yake cewa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun kamar haka ne muke dora wasu azzalimai akan wasu saboda abinda suka sance suna aikatawa don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a cewa kada Allah subhanahu wataala ya dora musu wato wani wanda zai mallake su yana zalunta su ba zai tausaya musu ba wannan adunkule shine abinda wannan addu'a take nufi kuma take yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta duk sanda ya zauna tare da sahabbansa wannan ya nuna kenan idan aka yi majalisi aka tashi ko wani irin zama ne aka zauna ana iya rufewa da wannan addu'a ba kamar yanda wasu suka ce babu addu'a ƙarshen majalisi ba wato in an yi majalisi ba za a iya addu'a ba a'a gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa yana yi a cikin wannan hadisi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.